الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammacin ranar 14 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wannan rana ta yi daidai da ranar 19 ga watan 6 ta shekara ta 2016 ta miladiya yau a cikin tafsirin da muke yi a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan a wannan masallaci na Al Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara masa aminci da tsira da tsari za mu tashi sabuwar sura insha Allah shi ita ce suratul hijr za mu fara tafsirin wannan sura a yau insha Allah wannan za mu dan amsa tambayoyi saboda sha'anin yanayin ruwa za mu takaita wajen tambayoyin insha Allah wannan kafin mu fara amsa tambayoyi akwai wani bawan Allah malazimcin wannan masallaci wajen sallah da karatutuka da majalisai na karatu da ake gabaki daya Allah ya masa rasuwa a yau ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahma Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya zamanto khalifansa a cikin iyalansa a bayansa mu kuma Allah ya ji kanmu ya gafarta mana idan mu ma ta mu tazo amin sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am to akwai kuma wani bawan Allah da ya samu shi ma rashin lafiyar wato shanyewar bangaren jikinsa shi ma anan muke sallah da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tashi kafadarsa Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya wannan yace tunda an ce a goman ƙarshe ake samun Lailatul Qadri to wannan yana nuna cewa idan karaya kwana goman ƙarshen yana nuna cewa idan karaya kwana goman ƙarshen kenan to ai baka me jawabin na'am to bai faɗa haka ba zatonku ne wata kila shi wata tambaya ce daban ko ba a lura ba wato Hausa ba ta Larabci shine yake da wannan kuma wato shi a Larabci idan aka yi hazfu zaka samu akwai abin da zai nuna ma'anar jawabin to amma ba kowanne ne ake shafewa ya zamanto ma'ana an san shi ba to in mun dauke shi akan haka yanda kuka ce haka yake nufi to na tafi akan cewa haka yake nufi a cewar wato kenan idan mutum ya raya goman karshe shikenan ya dace da Lailatul Qadri kwarai da gaske duk wanda ya muwafaka da raya goman karshe gabaki daya to insha Allah yayi muwafaka da daren Lailatul Qadr shi yasa ake so a raya su gabaki dayan su kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ijtihadi yake zage dantse a cikin wannan goman karshe irin yadda baya yi a sauran kwanakin watan Ramadan kuma yake tashin mutanen gidansa kamar yadda bayani zai zo insha Allah na'am alamomin daren wato ba alamomin illa abubuwan da suka faru kamar a wannan ranar akwai kuma waɗanda an ambata kamar an ambata cewar yana daga cikin alamar daren cewar wato kashe wayewar garinsa rana wato ba za ta fito da tsananin haske ba yanda wanda duk ya raya wannan dare din zai iya magan zai iya kallanta amma kada ka ce zaka kalli rana dan baka sani ba ko kai muwafaka da raya daren ka je ka kalli rana ta je ta ji maka ciwo a ido kuma ana ya afku a wani a daren ya taba afkuwa a daren cewar an yi ruwa mai yawan gaske saboda haka waɗansu malamai suka ce wani ya daga cikin alamarta domin kamar inda yazo hadithin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam da aka nuna masa alamar daren sai aka nuna masa cewar ya ga a wayewar garin yana sallar asuba a cikin wato ruwa da tabo to sai aka yi ruwa a wannan daren to tunda masallacin ba rufin kwano bane ba dakin bane rufi ne wanda aka yi da wato tankar dabino ruwa ya shigo cikin masallacin har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to inda yake sujada ya jike da ruwa da tabo haka ya sujada a ciki da ya sallama da aka yi sallama daga sallah ya juyo aka ga akan goshin sa da saman hancin sa ya wato yumbu a tabo da ruwa ya lullube wajen to dan haka wannan ma ake cewa yana daga cikin alamomin ta daga cikin kuma abinda aka ruwaito daga wajen waɗansu tabi'ai shine daren yana zamantowa wato ba mai tsananin zafi ba ba mai tsananin sanyi ba ba mai tsananin zafi ba ba mai tsananin sanyi ba kuma bugawar iska ba ta bugawa da guguwa sai dai kaga iska wadda take mai ni'ima a wannan waɗansu daga cikin alamomi ne waɗanda suke sun zo amma dai indai mutum yayi muwafaqa dararen goman nan na ƙarshe gabaki daya ya rayar da su to insha Allah yayi muwafaqa da Lailatul Qadr Allah ya samu a cikin masu muwafaqa wannan yace ina neman ƙarin bayani akan maganganun malamai akan karatun Fatiha cikin sallah koda kuwa liman yana karatu a bayyane domin na taso akan cewa in liman yana karatu shiru zaka yi kai imamu sai naji an ce har in yana karatu a bayyane sannan a ina zaka karanta a ina za ka karanta zaka bi shi yayin da yake yi ko sai ya gama kafin sura sannan kai kuma zaka karanta eh wannan matsala ce mun sha amsawa akan ta sabani ne tsakanin malamai a bittifaki idan mutun yana salla a bayan liman inda liman yake asrta karatu to zaka karanta Fatiha zaka karanta sura a inda yake karanta Fatiha da sura ka karanta Fatiha inda yake karanta Fatiha kadai in yana in a salla ce da ake asrta karatu haka zalika a sallar da ake bayyana karatu in yazo wajen da yake asrta karatu a rakawoyin karshe shima zaka karanta Fatiha ba zaka zauna gum liman yana karatu kace tunda kana salla a bayan liman ba zaka yi karatu a bayan sa ba wannan shine mazhabar Malik da kuma jumhurin malamai in banda Imam Abu Hanifa wanda yace ba sai kai karatu ba kuma wannan shine sahihi saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sallah ga wanda yayi ga wato Allah wato babu sallah ga wanda bai karanta Fatihatul Kitab ba to sai idan liman yana bayyana karatu in yana bayyana karatu to malamai sun yi sabani anan mazhabar Malik da kuma mashhurin mazhabar Imam Ahmad zaka saurari karatun liman saboda Allah ya ce idza quri wa idza fa idza quri al wa idza quri al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in aka karanta al qur'ani ku saurari karatun kuma ku yi kawai domin ku samu rahama an ruwaito daga tabi'ai irin su Ata ibn Abi Rabah cewa wannan a cikin karatu ne a cikin sallah cewa yayin da liman yake karatu a cikin sallah to ai shiru kuma haka aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayin inkari ga sahabbai yayin da suke karatu a bayan sa kuma yazo a hadithin Abu Musa al-Ash'ari yace innama ju'ila al-imam liyutamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi a cikin hadisi yake cewa wa idza qara'a fa ansitu in yake karatu ku yi shiru saboda haka wannan ya nuna shiru za ai wannan shine mazhabar Malik Imam Shafi'i shi kuma ya tafi akan cewar shiru za a yi yayin da yake karatun amma wannan bai hana yayin da mutum ya samu dama a cikin shirun da liman yake yi shi kuma ya ci gaba da karanta ayoyin Fatiha har ya gama karanta Fatiha domin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karatu da Fatiha da Fatiha ba wannan ya hada kowa da liman da mamu da mai sallah shi kadai saboda haka duk yanda ya sami iko haka zai karanta Fatiha amma ya saurari karatun kada ya karanta yayin da liman yake karantawa to saboda haka suka yi sabani waɗansu suka ce sai ya karanta yayin da liman yake du'aul istiftah addu'ar buɗe karatu to amma in a raka'a ta biyu ce fa ai baya du'aul istiftah yaushe zai karanta suka ce ashirin da yake yi tsakanin aya da aya to wannan akwai haraj a ciki. Wadansu kuma suka ce a'a idan liman yace waladhallin yace amin sai ya dan saurara domin masu karatu su karanta Fatiha sannan ya karanta Fatiha. Kuma suka ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shiru da yake yi wato a sattatani shiru sau biyu. Shiru na farko kafin ya fara karatu, shiru na karshe bayan yayi kama karatu kafin numfashin sa ya dawo ya ruku. To suka ce a lokacin zai yi, a lokacin da liman yake shiru. Amma ba a ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani shiru da yake yi ba dan masu sallah a bayan sa su samu karanta Fatiha. To ala ayi hal mas'ala ce ta ijtihad wanda yake a ko shi ina cewa tarjihi akan wannan mas'alar yana da iskali domin wata ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ga sahabbai kan karatun su ga Fatiha yayin da yake bayyana karatu kan karatun su ga sallah a cikin sallah yayin da yake bayyana karatu sai ya ce musu la taf'alu illa bi fatihatil kitab, kada ku yi sai da Fatiha. Fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, don babu sallah ga wanda bai karanta da fatihatil kitab ba. Kaga wannan za a iya cewa nassi ne a mahallin niza, tunda akan mas'alar karatu ce a bayyanawa. To amma duk da haka akwai iskal a cikin tarjihi, musamman aka tsaya aka duba maganganun sahabbai wanda yake akwai ma hadisi marfu da cewa man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'a, wanda yake da liman karatun liman karatu ne a gare shi. Ala ayi hal idan liman yana sallah ka saurara, wannan shine zahirin alqur'ani kuma zahirin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Abu Musa al-Ash'ari wa idha qara'a fa ansitu, in kai haka kai riko da karatu kuma in ka hada da cewa karatun liman karatu ne a gare ka, wannan zai wadatar maka kan cewar ba kai ba sai ka karanta ba. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Rubbana yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. فهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
نعم. Wannan sura ita ce aka ambace ta da suratul hijr. Al-hijr wato suna ne na gari, shine garin Samud, garin mutanen Samud, ahli Samud, wanda a yanzu yana cikin kasar Saudi Arabia a hanyar mutum daga Madina zuwa Jordan, kilomita wajen 440 daga Madina. A yanzu ana ce ma garin Madainu Salih haka ake ce masa, amma asalin sa a tarihi Al-Hijr ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta garin yayin da zai tafi yaki Tabuk, domin sai an wuce shi sannan za a kai Tabuk. Ita Tabuk kilomita 700 ce daga Madina, saboda haka sai da aka wuce shi. Kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo zai wuce ta garin ya umarni sahabbai da su gaggauta tafiya, kada su shiga cikin garin face suna masu kuka ko masu kakaro kuka dan nuna tsorata da alhini da abinda ya faru ga waɗanda suka ƙaryata, ga waɗanda Allah ya azabtar da su, wato dan su yi izina. Kuma yace kada wani ya sha daga cikin ruwan garin, daga cikin rijiyoyin ruwan garin, har sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nuna musu rijiyar da taguwar Annabi Salih, naqat Salih take sha daga ciki, wanda daga ciki ne yace su ɗibi ruwa, daga ciki ne yace su yi ulli wanda za su yi gurasa a hanya da za su ce da dabbobin su. Har ma ya zo ya samu waɗansu sun yi gaggawa sun yi kullun, yasa aka zubar da kullun tare da buƙatar su ga abinci, amma saboda gudun wato kada a ci daga wuri wato kada ai amfani da wani abu na kasar da Allah ya tsine ma mutanen cikin ta shi yasa abincin ma yake kada su ci to wannan surar haka aka ambace ta duk da ita ma kamar yanda wanda ta gabata ta surati Ibrahim alaihi salam da ta gabata babu wani hadith da ya bayyana cewa haka sunanta yake sai dai haka wato aka ruwaito haka aka rubuta haka wato qurra'u suka ambaci kan cewa wannan shine sunanta duk da yake wato waɗansu makaranta alqur'ani suna sa mata ba wannan sunan ba kamar yadda Ibn Ashur a cikin tafsirin sa yace su a wajen su alarammomi wato masu rubuta alqur'ani suna kiranta da suratu rubbama dan ita ce kadai surar da wannan ayar wannan kalma ta zo a cikin ta rubbama kamar yanda waɗansu sukan karanta naji waɗansu alarammomi sukan kira suratu safat da suratu yaqtin suratu yaqtin ko sukan kira ta da sukan ambace ta da wannan sunan kaga dai as-safat ce amma saboda ambatan wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin sai suke kiranta da suratu yaqtin to wannan ma mutanen Tunis makarantan alqur'ani sukan kira ta da suratu rubbama saboda ambatan rubbama to raka wannan istilahi ne amma dai abinda ta shahara da shi shine suratul hijr saboda a wannan sura ne kawai ambaton wannan wuri al-hijr yazo a cikin alqur'ani ita ce ta karshe daga cikin yan uwan alif lam ra Allah ya ce alif lam ra Allah ne mafi sani da ma'anar wannan yana daga cikin ilimin da Allah ya kyale ma kansa sani tilka ayatul kitab wadancan wato ayoyi wadanda aka saukar wato na alqur'ani tun daga farkon saukowar sa har zuwa lokacin da wannan sura ta sauka wannan sura afwan kafin mu sura ce makkiya duk da yake waɗansu suna ambaton waɗansu daga cikin ayoyin akan cewa madaniya ce kamar walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal musta'khirin suna cewa madaniya ce amma sun kafa wannan a bisa hadith ne wanda yake hadisin kuma malamai sun yi hukunci akan sa da nakara cewa hadisi ne munkar saboda haka dai sura ce wadda take ta sauko a Makka saboda abubuwan da ta kunsa na wa'azi da kuma irin halin mai wa'azi da ake bukata na juriya wajen sauraron wato saukar hukuncin Allah da kuma narko da ban tsoro ga waɗanda suke izgili ga manzanni wanda a cikin sa akwai tsoratarwa ga masu izgili ga manzan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yanda na farko Allah ya isar ma manzanni izgilin su to haka waɗannan ma Allah ya musu tahdidi yayi musu narko da ban tsoro akan cewar izgilin da suke yi Allah zai yi maganin su to haka wannan shine sakon sura wanda ya dace da halin da wato ayoyin alqur'ani da suke sauka a Makka suke da shi to tilka Allah yace tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin wadancan ayoyi na alqur'ani wato wanda aka saukar tun farkon sauka alqur'ani har zuwa saukan wannan sura ayoyi ne na littafi mun ambata cewa alkitab yana daga cikin sunayen wato alqur'ani an kira shi alkitab tare da cewar ba a rubuta shi ba ya zama to littafi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an kira shi da cewar alkitab ne dan haka zai zama bi ma'ana wato littafi wanda ya kunshi wato shiriyar Allah ga bani adam wanda ya mayar da mabiyansa suka zama to ahlul kitab kamar yanda wanda aka ba su littafi gabanin sa su ma aka kira su ahlul kitab wa qur'anin mubin kuma ayoyi ne na alqur'ani wanda yake bayyananne alqur'an ma'anarsa wannan sunan sa ne ko kace masa qur'an ko kace masa alqur'an in kace masa alqur'an kamar yanda zaka ce ne alka'aba zaka iya cewa ka'aba dan ita ce kadai mai wannan sunan alam ne kuma zaka iya sa alif da lam din akan alam sai ya zamanto alif da lam din wannan suna ne wanda yake shiga a cikin al'alamu bil ghalaba babu laifi wannan ba zai kara masa ta'arifi ba saboda haka in aka ce qur'an ana nufin wannan littafin mai wannan suna wanda Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira shi alqur'an ma'anarsa masdari ne na karatu, wato kamar kace Qur'an, wato karatu shine ma'anar Al-Qur'an, karatu saboda karanta shi ake yi har sai ake ganin karatun ma shine Al-Qur'ani din. Kuma mabayyani Al-Qur'ani bayyananne ne akan wato ayoyinsa a bayyane suke, babu wani gumudi, babu wani rintsi tare da shi, kuma babu wani shakka a cikin kasancewarsa cewa littafin Allah ne. Allah ya ce rubbama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin, da yawa waɗanda suka kafirta za su rinka fata, za su rinka so da guri, law kanu muslimin, da a ce sun musulunta, da a ce sun kasance musulmi. Rubbama kalma ce ta larabci da take nuni ga yawan afkuwar abu, takan zo kuma da nuna ƙarancin afkuwar abu. Yana daga cikin ma'anarta na yawan afkuwar abu wannan aya, da kuma faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Kitabul Ilm a cikin Sahihul Bukhari, ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah ariyatun yawmal qiyamah, ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yawmal qiyamah, da yawa matar da take da tufafi a wannan rayuwa ta duniya tsirara ta kirana al-qiyam. To kaga rubba ma'anarta da yawa, to haka dalika a wannan takan zo kuma da ma'anar taqlil, takan zo da ma'ana karancin afkuwa. Kamar kace rubbama ja'ani zai, kadan wani lokaci zaidu yakan zo mu, wato kadan ne zuwan da zaidu yake yi mu, to wannan shine mafi karancin amfaninta. Kamar yanda Ibn Hisham a cikin Mughni al-Labib ya tabbatar, waɗansu suna cewa yawan amfani da rubbama litaqlil ne, kuma haka Ar-Razi a cikin tafsirinsa haka ya tafi, amma malaman lugha sun yi inkarin wannan. Wani ma bal ya ce ba ta zuwa illa litakthir, duk Ibn a cikin Mughni al-Labib Ibn Hisham ya musu raddi. Yata in kana son daga cikin tafaida suke ba da ma'anar harufa na larabci, babu kamar Mughni al-Labib, duk da yake Ibn Malik a cikin Alfiya ya kulla babi na haka huruful jar, haka huruful jar, haka huruful jar, da ya kawo maka, da ya kawo huruful jar da ma'anoninsu, amma babu kamar Mughni al-Labib wanda ya kawo. To a ciki Ibn Hisham yayi wannan tahqiqi cewa mafiya yawan larabawa, mafiya yawan malaman harshen larabci sun ce rubba tana zuwa da ma'anar yawancin afkuwar abu, afkuwarta nuninta ga karancin afkuwar abu wannan kadan ne a larabci. Saboda haka kaga duk abin da aka ce shine yawaici, to zaka bashi asalin ma'anarsa. To abin da yasa a wannan ayar shi yasa malaman tafsiri sun yi sabani, waɗansu suka dauke ta akan yawanci, rubbama ya waddu alladhina kafaru, da yawa kafirai za su so a ce su ina ma sun musulunta, da yawa haka de, malaman tafsiri mafiya yawan su sun tafi a wannan fassara. Amma waɗansu sai suka ce kaɗan ne waɗanda suke kafirta za su so a ce sun musulunta, wato sai suka ce da yawa kafirai ba sa gane jahilcinsu, kaɗan ne suke ganewa su ce ina ma da sun musulunta, suka tafi da wannan tafsiri. To abin da yake ƙarfafa tafsirin farko na mafiya yawan malaman tafsir shine mahallin tsoratarwa ne, mahallin tsoratarwa ne Allah yake yi ma kafirai, wanda yake tsoratarwa ya dace a ce da yawansu za su so a ce da sun musulunta, domin a tsoratar da na yanzu kan cewa to kar mu jira wannan lokacin na nadama ya zo, gara mu sauri mu musulunta tun yanzu. To anan kuma sai a taujihin malamai wanda yake tun daga magabata yayi sabani, yaushe ne kafirai za su rinka so su rinka gurin a ce da sun musulunta? Waɗansu suka ce la yayin mutuwarsu, kafiri yayin da zai mutu zai rinka buri ina ma da a ce ya musulunta. Waɗansu kuma suka ce a yayin saukar azaba da aka yi musu alƙawarin za ta sauka, suke ta musu saukarta, to yayin da azabar Allah ta zo kamar yanda ya faru ranar yakin Badar, suka ga halaka ƙiri-ƙiri, to a lokacin ne da yawansu za su rinka burin ina ma da sun musulunta, za su rinka burin musuluncinsu. Waɗansu kuma suka ce bayan an gama hisabi ne, yayin da za a ce ƴan wuta su tafi wuta, ƴan aljanna su tafi aljanna. Su ga ƴan aljanna sun tafi aljanna, su kuma gashi za su tafi wuta, to a lokacin ne za su rinka buri, ina ma da a ce sun musulunta. Ma'ana ta hudu kuma wanda yake akwai hadisi da yake tabbatar da ita shine a cikin wutar jahannama ne. Yayin da Allah ya yayin da ƴan wuta suka shiga wuta, sai su ƴan wuta mushrikai sai su juya sai su ga masallata waɗanda suke musulmi ne, amma sun aikata ayyukan sabo, babu wani aikin alkhairi da suka aikata, sai kawai la ilaha illallah ɗin nan suke da ita. Sai su gansu suna tare, to sai su zo su ne musu ba'a. Kace a'a, to ku kuma da kuke imani, me imanin naku ya amfana muku? In dai kuma kun kare kuna tare da mu anan, me imanin naku ya amfana muku? To a lokacin ne sai Allah ya izini da ai ceto, sai Allah ya izinin shafa'a, sai duk wanda yake da koda mithqala dharratin na alkhairi na imani a zuciyarsa, koda bai taba wani aikin alheri guda ɗaya ba, sai Allah ya izinin a fitar da shi. Domin annabawa za su yi ceto, mala'iku za su yi ceto, salihai za su yi ceto, har sai ya zamanto kuma babu wani wanda yake saura, sai kawai wanda yake da mithqala dharratin na imani. To sai shi kuma Allah ya ce annabawa sun yi ceto, mala'iku sun yi, salihai sun yi, saurani kuma Ubangijin Izza. To sannan sai Allah ya ce duk wanda yake da koda mithqala dharratin ne, kwatankwacin kwayar zarra na imani, ya fita, a fitar da shi daga wuta. To a lokacin da kafirai suka faɗi wannan ne, suna cewa a suna yin ba'a ga musulmi, to sai Allah ya ce duk a fitar da su. To a lokacin ne rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin, kafirai za su rinka buri, ina ma da su ma sun musulunta, ina ma da sun musulunta. Domin za su ga kan cewar abinda suke ta fata ya faru a gare su, da sun yi fatar a kashe su su mutu. Qalu ya maliku liqdi alaina rabbuk, ya maliku suka kirawo mala'ikan wutar jahannama, maliku suka ce liqdi alaina rabbuk, ubangijinka ya kashe mu mana mu huta. To suka ga duk sun yi wannan tare da waɗannan, duk wannan bai amfani ba, sai suka ga dama ta zo. Me ce damar wanda yake tafi musu a ce wanda har sun nemi mutuwa maimakon ta da ba samu ba, shine za a fitar da su daga aljanna? Suka menene dalili sun kasance musulmi? To a lokacin ne za su rinka buri, ina ma da a ce sun musulunta. To shine in waɗannan musulmi masu waɗanda suke musulmi da suke da kalmar shahada ita kadai suke da ita, in aka fitar da su aka kai su cikin jahannama, ai aka kai su cikin aljanna, bayan sun kone sun zamanto baƙiƙirin kamar gawayi, to sai a jefa su a cikin kogin rayuwa wanda a cikin aljanna yake, kogin rai. Rai din na ruhi, kogin da in mutum ya shiga ciki zai bashi rai, to cikin kogin za a sa su. In aka sa su sai su fito, sai su tsuro a cikin jahannama, a cikin aljanna, kamar yadda idan aka yi ruwa kana ganin idan ruwa ya wuce, in aka yi ruwa mamako ruwa ya zo ya wuce a irin gaba ta kwari, sai ka rinka ganin tsiro yana fitowa, ko kaga tsiro yana fitowa babu ruwan, amma sai kaga ga tsiron yana fitowa, ruwan ya zo ya wuce. To kamar haka za su rinka tsirowa a cikin aljanna, ana ce musu aljahannamiyun, ƴan jahannama. Sai su ce a'a, ku daina kiran mu jahannamiyun, ku kira mu, sai Allah ta'ala ya ce ku daina kiran su, sai Allah ya ce a'a, ba haka ne sunan su ba, bal utaqaullahi minan nar, yantattun Allah ne daga wuta. To mu kun ga shi yasa muke ta roƙon Allah tun anan duniya, Allah ya yanta mu din, ba sai mun shiga jahannama ba. Shi yasa a kowace rana Allah yana yanta mutane daga wuta a cikin watan Ramadan, a kullun Allah yana yanta adadin mutane da shine kadai san adadin su daga wutar jahannama. Sai a daren sallah adadin waɗanda aka yanta sai a yi geometric progression kenan, a hada su gabaki daya times 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 gabaki daya, sai Allah ya yanta su, Allah ya samu a cikin su duk watan Ramadan. Haka Allah yake, saboda haka kaga al-utaqa'u minan nar, akwai waɗanda tun anan duniya Allah ya ba su sunan, akwai kuma waɗansu wanda suke sai sun azabtu, kada Allah ka samu a cikin waɗannan. Sannan Allah madaukakin sarki ya fitar da su su zamanto al-utaqa'u minan nar. To a lokacin, to shine wannan ayat take magana akai, rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin, da yawa kafirai suna burin da a ce sun musulunta. Law din ita ce ake ce ma masdariya, wato masdariya wanda take inda fi'il al-mudari ne yazo a bayanta, zata yi nasabarsa da an da law da idan da kai sune al-huruful masdariya waɗanda suke shiga a cikin fi'il al-mudari ake tawilin su da masdar wato ma'ana rubbama yawaddu alladhina kafaru kaunahum muslimin wato da yawa kafirai suna burin kasancewar su musulmi yaushe suke burin kasancewar su musulmi in a cikin wuta ne lokacin da burin ba zai amfane su ba suna son haka za su rinka so na haka domin wannan kaga ta shiga akan fi'ilul mudari ne yana nuni akan mustaqbal wato da yawa za su ri wannan burin to kaga a cikin wannan ya kunshi taujihi wato tsoratarwa ga kafirai da cewa an ba su musulunta ba lokaci zai zo da za su rinka burin da sun musulunta kuma lokacin ba za su iya ba na haka tun yanzu su musulunta tunda da yawan su za su rinka burin haka to kuma a cikin wannan akwai wa'azi ga su kansu musulmi da suka musulunta kansu dagi akan musulunci abinda kafirai za su rinka burin a ce suna kansa kai kuma Allah ya baka shi sannan za ka yi sako-sako da shi za ka yi sako-sako da addinin musulunci bayan gashi waɗanda ba su yadda da shi ba za Allah yana bada labarin za su zo su rinka burin suna so a ce da a ce sun musulunta to kai Allah ya baka dan haka kada kai sako-sako da addinin musulunci sannan Allah jalla wa ala yace zarhum yaakulu kale su wato bari bar su yaakulu su rinka cin suna cin abinci wayatamatta'u suna jin dadi wayulhihimul amal dogon buri na shagaltar da su fasaufa ya alamu da sannu za su sani wannan shine narko da ban tsoro wato kale su suna cin abinci domin shine abinda kafirai suka gwanince akai ba su da bambanci da dabba walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am kafirai suna jin dadi suna cin abinci kamar yadda dabbobi suke ci kamar yadda dabba take ci ya ci ba kamar dan America dan America babu a duniya mai cin abinci irin dan America kullun a cikin ci yake jiya dan uwa malam Nafi'u baba Ahmad ya yada wani clip na video da wani aka kawo a gidan bada labarai na CBS News kan cewar wato yanzu an gane cewar da yawa cututtukan jiki abinda yake maganin su azumi idan da mutum zai a cikin rana zai awa wato a cikin kwana 7 zai ci abinci na kwana 5 kwana 2 a ce zai yi azumi wato a cikin kwana 7 ya azumin kwana 2 wato azumin kuma ya zamanto awa 18 baya cin abincinsa a cikin awa 6 ne kawai to wannan zai masa maganin da yawa cututtukan da yake hatta mai ciwon sukari inda zai rinka wannan zai samu lafiya to banda to su kuwa kaga dabi'ar kafirai Allah ya subanta su da kan cewa ci suke kamar yadda dabba take ci walladina kafaru yatamatta'un kafirai suna jin dadi suna cin abinci kamar yadda dabbobi suke ci abinda zai nuna maka wannan idan akai gari da ake so a janyo mutane su zo su kashe kuɗi a ciki abinda ake cewa resort wato tourist resort wajen da ƴan yawon bude ido suke zuwa su hutu a ciki to farkon abinda za a yi wajen tallan sai a ce akwai gidajen abinci iri-iri akwai gidajen abincin Chinese akwai na India akwai na Larabawa akwai na Turkiya akwai na Yemen akwai na Mexico akwai na Brazil ita jera ta maka kai kuma kana gani kana hoda wato zaka je ka ci to wannan dabi'a ce ta kafire shine Allah ya ce kyale su su ci abinci su ji dadi shine dama in an yi irin wannan sai kuma gidan rawa sai gidan wasan yara sai gidan caca shikenan fa abin da ake yi kenan bigger Las Vegas da aka kafa shi abubuwan da aka yi kenan Disney World abinda za a yi kenan duk wuraren da ake ta kashe kuɗi yanzu ake ta zuwa nan yanzu takardu ake ta yi ana yadawa saboda yanzu an san akwai masu kuɗi da sun zamanto sun wayar gari wai jin dadi din yanda zaka sa yayanka su ji dadi sai a tafi hutu a kasashen wajen an yi hutu mai kun ka dauki yara ku tafi ku je in Allah ya baka wadata ku je ku yi bauta a Makka da Madina sai a ce a tafi Las Vegas a tafi Disney World to shine jin dadin kenan wayulhihimul amal kuma dogon buri ya shagaltar da su al'amal shine dogon burin da daiwa ba za ka iya cin masa ba kauna daban shine ar-raja ana cewa al'amal wasita ne tsakanin ar-raja wa tama ar-raja shine kauna da kyakkyawan fata at-tama kuwa tsammani kamar yadda Hausa suke cewa tsammanin warabbuka ban san ma'anar tsammanin warabbuka din nan ba ban san i'rabin sa ba ne tsammanin warabbuka din wata kila sai malaman Hausa za su sanar da abinda ba zai tabbata ba to warabbuka din me ma'ana wato ba shi da tabbas to me ma'anar kawo warabbuka din warabbuka Allah abinda ku aka hada shi da Allah kage ya kamata a ce tabbas ne amma dai abinda Hausa suke nufi tsammanin abinda ba shi da tabbas shine to tsammanin warabbuka malam ya kino ma dan zakka wato tsammanin malam ne shi yasa aka kawo warabbuka din saboda malam shi annin sa kullun yana hadawa da Allah ya kino ma dan fatan za a kawo zakka kuma sai a zo ba a kawo zakka ba dan tsammanin za a kawo zakka to wannan shine amal shine tsammani at-tama kenan tsammani buri to shi yasa ake kiran al-amal ake fassara shi da buri dogon buri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana kyakkyawan misalin al-amal a hadisin Anas a cikin sahih al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana wani layi wanda yake kamar da'ira za layi ne guda hudu wato square ce amma bangaranta na kusa da shi aka cire ta wato layi ya tafi daga gaban mutum yayi gaba sannan daga can karshe sai ya tafi straight daga hagu yayi dama sannan daga can karshe sai ya wo kasa yace wannan shine ajalin mutum sannan yayi dugo yace wannan shine mutum tsakiya akan ajali sannan daga inda mutumin yake sai ya ja layi guda ɗaya mai tsawo har ya fita daga cikin wannan murabba'in yace wannan shine burin mutum wato buri ya zarce ajali kana burin zaka yi kaza zaka zama kaza zaka gina kaza zaka dora kaza zaka saka kaza ka bude diary ranar kaza ranar tarihi kaza diarize ai diarizing ka san har kalma ce zaka fitar da diarization sawa a cikin diary a rubuta ranar kaza da watan 7 ga abin da za a yi da watan 8 ga abin da za a yi ka cika diary dinka har shekara ta kare kuma ajalinka a watan 6 ne amma ka rubuta komai har watan 12 amma ajalinka a watan 6 ne ka sani baka sani ba to haka mutun yake kullun burin sa ya zalce ajalin sa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana al-amal to wannan dabi'a ne kowanne dan adam dan in babu buri mutun ba zai iya rayuwa ba saboda sai kana da buri zaka yi kaza zaka yi kaza shine zai baka karfin ka je karfin guyar ka wani abu abinda ba a so wayulhihimul amal buri ya shagaltar da kai kamanta da lahira kana shiryawa babu lahira a cikin lissafinka amma wanda zai shirya cewa to rana kaza zani kaza inda rai da lafiya in Allah ya ba mu ran da lafiya in Allah ya sa mun gani kana tunanin lahira wannan burin ba zai saka watsar da haƙin Allah ba amma mu yanzu me yake amma kafirai fa me yake samun shi wanda Allah ta'ala ya ce a kyale su kafirai su ba sa tunanin babu lahira a cikin shirin su ko kadan sun shagaltu da dogon buri saboda haka za a yi plan na shekara 10 na shekara 20 babu zancen cewar akwai ajali a cikin wannan ba wai ana cewa kada kai plan bane kai plan amma ka san cewar babban plan na tafiya lahira shine farkon plan kuma ya zama to wannan plan din ko shi yana tare da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙin kowanne mutum da yake da wani abu da zai yi wasiya da shi kada ya kwana guda wato kada ya kwana uku ya zamanto wasiyar sa bai rubuta ta ba ka zamanto kana da wasiya da take kana da abu da yake haƙi kai wasici akai ya zamanto wasiyar ka a rubuce take to kaga wannan shine wanda yake bai shagaltu da al'amal ba gabarin lahira ya san akwai tafiya lahira to abin takeici shine musulmi shi ma ya koyi irin wannan kaga saboda buri ya tozarta haƙin Allah shine za ka ga mutum saboda yana burin wani abu da zai samu lokacin sallah zai yi yazo yayi ya fita bai yi ba sai dai yazo ya hada sallolin gabaki dai saboda yana ganin idan ya tsaya yace zai yi sallar abin da yake hankolin samu zai rasa shi sai yazo kafin ya kai ma wannan abin ya kare a kabari domin sau da yawa mutane nawa ne suna jiran kulla ciniki ko suna jiran sa hannu akan wato akan contract babba ajalin su zai zo kafin ai wannan abin da suke ta jiran yi kenan suke ta hankolan yin su kenan suke ta aiki domin sa kafin su yi shi ajali ya zo ya tsaye tsakanin su wahila bainahum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl akai shamakance akai iyakance aka gicciye tsakanin su da abin da suke sha'awa suke son yi kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl kamar yanda aka aikata da dangin su a gabani wato kana gani misali za ka ga an zo an gaya mana aka ce wani ya rasu wallahi yayi shiri ne fa yana da appointment ya shirya za a je ai meeting a Abuja yana kokarin samun meeting din wallahi a abin nan a mutuwa ta zo masa ko hadari kuma ba hadari ba musamman yanzu irin wannan lokacin da lokaci dai zaka ji an ce heart attack ya zo shikenan ko mutum ya kwanta bacci an kwanta da shi lafiya lafiya sai a je a same shi babu shi a cikin bacci ya tafi a cikin bacci to alqur'ani shine yake nuna mana mu rinka wasuwa shi yasa aka ce mana to maganin mi maganin dogon buri maganin dogon buri shine wa'azi da alqur'ani da wa'azi da mutuwa ka rinka ziyartar kaburta kana ganin yanda ake tafiya kana ganin yanda ake binne mutane kana ganin cewa kai ma fa nan za a zo a saka wannan zai rage maka wani abu na wannan dogon burin idan da burin ka ga inda yake idan ka je makabarta zai dan rage maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mi yawaita tuna mutuwa mi yankewar jin dadi to kafirai ko su ba ta cikin zabaru ba ta cikin zancen su dan haka wannan duk da yake ya kunshi tahdidi ban tsoro ga kafirai ya kunshi kuma wa'azi gare mu musulmi mu ma kada mu rayuwa irin tasu mu zamanto abin da yake gaban mu shine mu ci mu ji dadi mu rinka dogon buri wannan halin kafirai ne ba halin wanda ya san cewa mutuwa za ta iya zuwa masa da koyaushe kuma kar mu manta da wannan hadisi na Anas ibn Malik wanda ga yanda hadisin yake a cikin musnad na Imam Ahmad an abi sa'id ya zo daga hadisin abu sa'id al-khudri daga anas ibn malik zan karanta mana hadisin abu sa'id ba shine a cikin bukhari ba annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gharaza bayna yadayhi gharza manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa wato wani layi a gaban sa thumma gharaza ila janbihi akhar sannan ya kafa wani a gefen sa thumma gharaza thalitha fa'abadahu sannan ya kafa na uku ya nisanta shi daga gare shi thumma qala yace hal tadruna ma hadha kun san menene wannan qalu allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce manzon allah da manzon sa su suka sani yace hadha al-insan wa hadha ajaluhu wa hadha amalu wannan ne mutum wannan ne ajalin sa wannan ne burin sa yata'atal amalu wal ajal yahtaliju yata'atal amal yana kokarin samun cimma burin sa wal ajal yahtalijuhu duna dhalik ajali kuwa yana dauke shi kafin ya kai maburin nasa to mutuna da wannan misali in kana so ka duna ka ganshi a picture a sura dan har a cikin fathul bari ma ya kawo shi da surar shine kazana square an san dai square murabba'i bangaren ta na kusa da kai in kazana shi ka cire shi sannan a cikin daga cikin tsakiyar square din ka zana layi mai kakke wanda ya fita daga cikin square din inda layi daga tsakiyar square kai dugo wannan dugon shine kai wannan square ita ce ajalin ka me yasa aka yi ta square an yi ta square saboda ajali yana kewaye da kai ta ko ina zai zo maka yana gabanka yana damanka yana hagunka bayanka kam ka riga ka wuce shi amma yana gabanka ta ko ina kuma zai iya zuwa maka domin shi ajali sababin sa ba su da iyaka in bai zo maka ta nan ba zai zo maka ta nan in kana tsammanin maganin shine kada ka rinka shiga mota kada ka rinka hawa jirgin sama dan kada hadari ya same ka kana zauna a gida zai zo maka shine da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ta gefe guda uku sannan ga burinka kuma mai tsawo kana kokarin cimma buri ajali zai zo ya riske ka to a cikin wannan duk da yake aya ce da ta sauka akan kafirai amma wa'azi ne gare mu mu musulmi kada mu dakata tasu kada mu yi irin rayuwa irin tasu na'am sannan Allah jalla wa ala yace wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum wannan wa'azi Allah yace ba mu halakar da wata alƙarya ba face tana da ajali sananne kitab anan ma'anar sa ajal an kira shi kitab saboda rubutawa ake domin duk wani ajali a wajen Allah duk wani abu da zai faru a wajen Allah rubutacce ne ba kawai Allah ya san shi ba shi yasa ake cewa maratibul qadar arba daraj wato martabobin qaddara guda hudu ne na farko al-ilmu babu wani abu face Allah ya san shi yana cikin ilimin sa na biyu al-kitaba Allah ya rubuta shi duk abin da ke cikin sanin Allah na abin da Allah ya halitta Allah ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz na uku al-irada in zai faru sai Allah ya nufi ya faru sannan na hudu al-khalq Allah ne yake halittar sa Allah ne yake halittar sa kafin ya afku to saboda haka Allah yace babu wata alƙarya da muka halakar nan sai yazo da zamirun jam'i mai nuna izza ta mulki domin ana nufin Allah shi kansa shine mai halakarwar amma yace ba mu halakar da wata alƙarya ba domin ya nuna izzar sa wanda yake yana nuna girman sa jalla wa ala wajen fada wanda har sarakunan duniya shine su ma suke koyi da irin wannan su ma sai su rinka zuwa da damirin jam'i mun yi umarni kaza kamar yanda zaka ga sarakunan a kasashen masu mulkin mulukiya suke yi mu nahnu wani dan wani mun zartar da umarnin mu kaza su nahnu ma suke fada mu ba sa cewa kawai mun zartar da kaza sai dai sai ma sun ce nahnu mu wato shi dai ne fa amma zai ce mu to wannan yana daga cikin zamirin idza to idan wannan yana daya daga cikin jahilci wanda ba su san larabci ba suke yi dangane da alqur'ani sai su to ai kuna cewa ku musulmi kuna yi ma kirista inkarin wato Allah daya kuma Allah uku daya ne amma kuma su uku ne to gashi kuma yana cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasas to saboda haka kun ga wannan ai ya nuna cewa akwai trinity kenan su uku ne to wannan jahilai ne ba san harshen larabci ba a harshen larabci wato in ana nuna izza da sarauta sai ana amfani da damirin jam'i a ce mu kamar yanda sarakuna suke yi yanzu dan sarki na maka ya ce mu yana nufin da shi da warima mai jiran gado da sauran ministoci gabaki ɗaya su ne suka yi yana nufin shi kansa ina ai kowannen su sai dai ya ce umarni na maulaya wato sahibul jalala haka zaka ji suna cewa dan haka Allah ya ce ba mu halakar da wata alƙarya ba face tana da ajali abin ambato a cikin wannan akwai nuna kan cewar wato jinkiri ba yana nufin azaba halakar ba za ta zo ba domin alƙaryato tun da suka gabata duk waɗanda Allah ya halakar halakar ba ta zo musu ba sai da ajalin ya zo saboda haka waɗanda alhalakar ba ta zo musu ba daga cikin waɗanda suka cancanci zuwan halakar Allah da azabarsa a kansu ba wani abu ne ya sanya ba dan saboda ajalin bai zo ba ne ba wai dan sun fi ƙarfin Allah ba ne ko kuma dan Allah ya zamanto marafkani ga barinsu saboda haka a cikin wannan shi ma akwai tahdidi da kan cewa su yi izina da cewar waɗanda suka gabace su da aka halakar da su halakar su ba ta zo ba sai da ajali to kuma wannan ya nuna mana dukkan wani abu in ka ga abin bai afku ba to ajalin sa ne bai zo ba saboda haka ka kyautata wajen nema domin hatta arziki in zai zo Allah madaukakin sarki baya saukar da shi illa bi qadarin ma'lum kamar yanda zai zo a cikin wannan sura wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum sai da gurgudo sananne sai da ajali sananne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi za dai mu zo ta insha Allah a cikin tafsirin wannan ayar hadisin malaika Jibril sannan Allah yace ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun wannan karin bayani ne akan ma'anar wannan ayar da ta gabata babu wata al'umma da take tsere ma ajalinta wala wa ma yasta'khirun kuma ba sa jinkiri wato ba ta tsere ma ajalinta tun kafin ajalin ya zo ya zaman to kan cewar ta tsere masa ko kuma lokacin da ajalin zai zo wato ma'anar ta tsere masa shine kafin azaba kafin lokacin ya zo ya zaman to kan cewa halakar ta zo mata a'a kamar mutun ne idan mutuwar sa ta zo dama ba zai yi ba a ce kafin ajalin ya zo mutuwar ta zo sai ya cika ran nasa kuma wa ma yasta'khirun ba za su yi jinkiri ba saboda haka komai akwai ajali shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa malaika Jibril ya hura a cikin raina cewa wani rai ba zai mutu ba sai ya cika ajalin sa ya cika azzikin sa sai ya cika ajalin sa adadin numfashin da Allah yace zai yi har numfashi na karshe wanda yake shine goron numfashi wanda daga shine ran zai fita kidaddigagge ne a wajen Allah na'am
qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا
Allah yace wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi adh-dhikr kuma suka ce wato su mushrikai kafirai suka ce ya kai wannan wanda aka sassaukar masa da ambato shine alqur'ani adh-dhikr ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani ne wanda ya nuna sun san cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alqur'ani da wannan suna kuma sun san alqur'ani abin da ya kunsa kenan alqur'ani ya kunshi wa'azi domin ma'anar adh-dhikr kenan tunatarwa ta fuskar ban tsoro shine wa'azi wato suna cewa ya kai wannan wanda aka yi sassaukan ma da wanda aka sassaukan ma da wato wa'azi innaka lamajnun lallai kai wallahi mahaukaci ne to wannan shine zalunci su samu wanda yake yafi kowa rinjayar hankali irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun yarda da shi akan amincin sa da amanar sa kuma su rasa abinda zai ce masa sai su danganta shi ya zuwa ga hauka shi yasa Allah ya bashi hakuri yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai saboda ni'imar da Allah ya maka ba mahaukaci bane ba zai yiwu ka samu tabin hankali ba saboda ni'imar Allah a gare ka ta yaya za ai Allah ya baka annabci da wannan matsayi kuma ya zama to kanta mai tabin hankali ne kai annabawa su suka fi kowa rinjayen hankali kuma wato ya rayu a cikin su faqad labittu fikum umuran min qabli na rayu a cikin ku wato shekaru tun kafin wannan yana ɗan shekara a 35 da suka yi rigima akan Hajarul Aswad da aka rushe da wato aka sake ginin Ka'aba waye zai sa Hajarul Aswad a wajen kowace kabila ta Larabawa tana cewa su ne kowace saboda suna ganin tarihi ne su za a rubuta a cikin tarihi ai da aka sake ginin Ka'aba kabilar wane ita ta zo ta sa a ciki ita ta zo ta sa Hajarul Aswad suka rasa yadda za su yi sai suka ce to me ya maganin wannan rigimar wanda ya fara shigowa ta kofar Safa ta jihar Safa domin nan ne jihar da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jihar Safa yake daga nan wato jihar Gabas da ɗakin Allah yace wanda ya soma shigowa ta wannan kofar duk me ya dade shi akan cewar hukuncin sa shine zai mana hukunci sai gashi ko wanda zai shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce radina bil amin radina bil amin min yadda da amintacce min yadda da amintacce suka sifanta shi da wannan sifa al amin wanda yake amintacce aka gaya masa sai ya cire mayafin sa ya shimfida ya dauko Hajarul Aswad ya sa a tsakiya yace kowace kabila ta kawo wakili suka kawo wakili suka dauki mayafin kowa ya kama gefe kwibi na mayafin da adadin su kowa ya rike gefe kada ya ce babu shi saboda haka babu zancen aima wani wato aima wani habaici ko aima wani zambo ko makamancin wannan sai da aka zo daidai inda Hajarul Aswad yake sai ya dauka da hannunsa mai alfarma bana manta wannan ibarar a cikin wato littafin Malam Halilu bin Ji Allah ya ji kansa da yake na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kawo wannan kissar yace sai ya dauka da hannunsa mai alfarma tun a primary muka karanta haka yake ambato kuma haka ne kiyaye ta yace ya dauka da hannunsa mai alfarma sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a bigiransa duk suka yadda to kaga haka suka dauke shi amma da yake abun san zuciya ne abun wato a neman yaki ne da gaskiya sai suke ce masa innaka la majnun kai wallahi mahaukaci ne to Allah madaukakin sarki ya kora wannan a cikin suratu suka ci gaba da cewa law mata atina bil malaikati in kunta minas sadiqin law ma innam ma'anatta laula domin mata kan zo da ma'anan la kamar yanda suke cewa khilli kamar yanda zasu ce ma hadha khilli su ce hadha khilmi ai badadina saboda dan haka ma'anar lauma ai laula ta atina me yasa dan me bai zo mana dan me baya zuwa mana da mala'iku dan me baka zuwa mana da mala'iku in kunta minas sadiqin in kai ne zancen gaskiya in kai kana daga cikin magaskata in kai da gaskiya kake cewar wato wahayi yana zuwa maka daga sama kuma mala'ika jibril ne yake zuwa maka ka zo mana da mala'ikan mana mu ganshi to a cikin wannan tambayar akwai zalunci akwai jahilci me zalunci babu wani annabi da yazo da mala'ika dan me za ku ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo muku da mala'ika kuma akwai jahilci ba san meye mala'ika ba sun daukan mala'ikan sun dauka mala'ika din wani mutum ne da zai zo daga Taifa haka suka dauka ba san cewa mala'ika ba mutum bane mala'ika yafi aljan karfi yafi aljan kurjini yafi aljan gilza da tsanani da shidda wani su wane mala'ika to sai Allah ya musu raddi wancan na cewa innaka la majnun Allah bai raddi ba domin ya Allah sun kansu sun san cewa ƙarya suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci bane kuma dalilin da yasa suka san cewa ba mahaukaci bane ai da haka ne da sai su tsaya akan wannan amma wani lokaci sai su bar wannan sai su ce sahiri ne wata ran sai su ce a boka ne wata ran sai su ce a sha'ir ne mawaki ne انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا duba yanda suke buga misali a gare ka ya rasulullah suka bace ba sa samun tafarki guda daya mi kake wanda zasu tabbata akai wanda tafarkin guda daya shine cewa kai bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya kyale wancan sai ya musu raddi akan da'awar su ta cewa me yasa ba a saukar da mala'ika ba Allah ya ce ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq ai ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya wama kanu idan munzirin ko ba za su kasance a yayin nan daga cikin wanda ake musu jinkiri ba idan mala'ika baya zuwa sai da gaskiya in yazo shikenan yankewar magana kenan mecece gaskiya ai wato hukunci qudiyal amru da abinda in Allah ya saukar da mala'iku to an hukunta al'amari babu sauran jinkiri babu sauran sauraro shi yasa Allah ta'ala yace Allah ta'ala yake cewa yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhin lil-mujrimin ya ranar da zasu ga mala'iku babu bishara a wannan rana ga mujrimai domin sai azaba sai halaka indai suka ga mala'ika shikenan ba za su ba mu wani labari ba duk wanda ya ga mala'ika ba zai rayu ya bada labari ba kun ga ana cewa wai mutane suna dogon su ma su bada labari ya mutuwa take ko wanda ya shiga cikin stroke ya dade a cikin stroke daga baya har a bashi takarda bayan ya taso a ce ka rubuta irin abubuwan da kake gani wai wannan shine alamar mutuwa ko zai bada labarin mutuwa wanda ya mutu ya mutu ba zai rayu ba zai taba ba mu wani labari ba ya riga ya tafi to ballantana har ya ce ga yadda mala'ikan mutuwa yake ga yadda mala'iku masu karɓar rai suke duk ran da mutum ya ga mala'ika to shikenan ran nan kwana lahira to shi yasa saboda mala'ika Allah ta'ala ya ce ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya mala'iku masu zuwa da halakar da al'umomi to in suka sauka da gaskiya suke sauka shine halakar al'umma to a lokacin nan babu sauran jinkiri domin menene fa'idar a kawo mala'ika fa'idar a kawo mala'ika in yazo ya ce to gashi wannan annabin Allah ne da gaske sai su ce an ce waye ya faɗa mala'ika me ya fada yace annabin Allah ne da gaske to mu yadda ai mu muka ce mala'ika to tunda mala'ika ne to mu yadda to jama'a kowa da kowa ya yadda to babu sauran wani babu yaushe za ku samu lokaci da za ku yi wannan deliberation din in mala'ika yazo da gaskiya yake zuwa babu zamar wato babu damar ba ku lokacin da za ku yi izina ku auna ku bi ko kar ku bi mala'ika yana zuwa shikenan kawai sai halaka to shine shi yasa nan Allah ya yi raddin zaluncin su kuma ya yi raddi ga jahilcin su da suke yi to ku duba ku gani a cikin irin wannan uslubin yadda Allah ta'ala yake yi ma yake ya dauki yakin yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zamanto mai isar da sakon Allah ne waɗanda suke yaki da shi suke masa izgili suke nasabta shi zuwa suke danganta shi zuwa ga sifa da bata dace da shi ba Allah madaukakin sarki bai sa ya shigaltu da kare kansa ba shi Allah da kansa shine yake kare shi to haka duk wanda ya kasance a tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam wajen wato kira da gaskiya da yaki domin gaskiya ta tabbata da kokari domin gaskiya ta tabbata to Allah shine zai masa yaki Allah shine zai zamanto mai kare shi za mu tsaya anan wajen sai kuma Allah ya kai mu gobe mu dora anan insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا واجعلنا من أتقائك من النار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين